الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. بهكا من غوديا الله مدوكين سركي بيساك هذا مو إروان نيمتين البركة يوزامو ƙarasa wannan muƙaddima na abin da ya shafi ilimin nahawu din, wanda daga nan Allah da kai tsaye sai mu fara karatun littafin mu na Ajurumiyya din. Shi wannan muƙaddima a baya mun yi menene ta'arifin ilimin nahawu, ya mana bayanin cewa shi kalmar nahawu in an faɗe ta a haka tana ɗaukan ma'anoni da dama, kaɗan daga ciki tana iya ɗaukan ɓangare, sai a ce ra'aitu Muhammad nahawu kaza, na ga Muhammadu ta ɓangare kaza, ko ta gabas ko ta yamma misali. Sannan kuma yana iya zuwa da ma'anar ashibuhu wal mithl, kamanceceniya da kuma abu mai kama da juna kaman sa'a. Za ka iya cewa Muhammadun nahawu aliyin, Muhammadu ai sa'an aliyu ne, ko kuma ka ce Muhammadu nahawu aliyin kana nufin Muhammadu kaman ninsu ɗaya da aliyu, to yana iya ɗaukan wannan. To a istilahi kuma shi kalman nahawu ilimi ne bil qawaid, ilimi ne mai tafiya da ƙa'ida, allati yu'rafu biha ahkamu awakhir al kalimati al arabiyya, wacce da ita ake iya sanin ƙarshen kowace kalmar larabci me ya kamata ta ɗauka ne. Mun gwada misali da ƙala Abu Huraira da kuma anna Aba Huraira da kuma kana Abu Huraira misali. To da ilimin nahawu ake iya gane kowace harafi ƙarshenta me yake ɗauka, fi hali tarkibiha, a lokacin da ake gininta, min al-i'rabi a lokacin li'irabi, wal bina da bina'i, amma da i'rab da al-bina za mu zo mu karanta a littafin, za a ji me ake nufi da su, wa ma yatba'u zalika, da abin da ke biye da wannan. Dan ka a takaice shi ilimin nahawu bayan wannan ma'ana da ka ji, shi fa ilimin nahawu ba a larabci ba ne kadai, yana nan a kowace yare akwai nahawu. Hausa tana da nahawu, yarenka na baburanci akwai nahawu, duk wani yare tana da nahawu, sai dai mai yiwuwa baka santa a yadda aka tsara ta a matsayin ilimi ba. Da za a zo a tsara ta sai ga wani abubuwan da kake fada sai ga ba daidai ba ne, ko kuma da za ka zauna da manyan dattawa waɗanda suka gajiya suka ga yau, sai ka furta wani abun sai ka jance ba haka ake furta ta ba. To haka idan ka zo yaren Hausa za ka ga akwai nahawu da kuma yadda ake ɗabbaƙata a yaren Hausa ɗin ma. Da ka za ga mutumin da yake karanta Hausa a NCE ko diploma ko jami'a da makamantansu ya san ire-iren waɗannan, da ka sai ga yana magana ɗin ne da ƙa'idoji. Da haka in ka yi yaren Hausa a gaban wanda ya karanta yaren, to wani kalman sai ka faɗa yi dariyanka, ba wai ka yi magana a wurin Bahaushe ba, domin Bahaushe daban, wanda ya karanci ya ilimin kuma daban. Dan mutum yana iya karantan yaren ba yaren shi bane, amma sai ya fi wanda yake cikin yaren sanin ƙa'idojin. Kamar yadda yanzu za a iya samun Bahaushe ne, ko kuma kana nan a buraɗinka sai karanta larabci da nahawu, kuma sai ka shiga cikin Laraba sai a ji kana musu gyara akan abin da ya shafi ƙa'idoji ɗin, domin shi wancan bai san ƙa'idoji ɗin ba. To akwai ire-iren waɗannan ƙa'idoji ɗin a kowane yare, da yadda za ka ɗabbaƙa su, da yadda za ka sarrafa su a cikin maganganunka da salon abubuwa ire-iren waɗannan. To nan yake cewa al-maudu, shi ma mun yi a baya, shine mawdu'in ilmin nahawi al-kalimatul arabiyya, abinda manufan ilmin nahawu tana aiki ne akan kalmomin larabci. sannan kuma da yadda zaka yi bincike akan ta da yanayin da take kasancewa a ciki. Gaba na ƙarshe da muka tsaya makon da ya gabata shine samaratuhu, fa'idan wannan ilimin. Yace samaratu ta'allumi ilmin nahawi, riba da amfani da albarka da ake samu a cikin ilimin nahawi shine akwai siyanatul lisani, tsare harshe, anil khata'i fil kalami, game da fada cikin kuskuren magana, al arabi na larabci. Da wani ilimi ne zaka iya gane ga yadda zaka furta kaza dan kada ka kuskure fadinta, sai kaga larabci wato ilimin nahawu ya koyar da kai. Wa fahamul qur'anil karim, sannan ilimin nahawu daga cikin fa'idan da take bayarwa tana taimakawa mutum wajen fahimtan sakon alqur'ani. Wal hadithun nabawi, har ma hadisin annabi baka iya fahimta in baka da ilimin nahawu. Shine muka yi misali rannan, wani yana tafsiri alaramman sai ya ja mishi, wa qatala daudu jalutu, sai ya ce kai ɗaya ya kashe ɗaya, ya gagara ganewa, bai san larabcin ba, alaramma ma bai san nahawu ba, ya kwaɓa bakin, amma da ya san nahawu zai iya warwarewa. Wa qatala daudu, to kaga daudu shine fa'il, to ai duk inda fa'ili yake yana ɗaukan ƙarshen, yana ɗaukan rufu'a ne, dan haka ba za ka ce dauda daudi ba, a daudu, dan me qatala ya kashe, waye yayi kisan daudu, to tunda shi yayi aikin zai zo da rufu'a. To jaluta ya dau fataha, me yasa? Saboda maf'ulun bihi ne, aikin ya fada a kansa, to duk inda maf'ulun bihi yake to mansub ne, ko anan nahawul wadi al maf'ulun bihi ismun mansub, suna ne mai daukan fataha. To amma da yake bai san waɗannan nahawu ba, aka jawo ta wa qatala daudu jaluta, ya shiru ya ce kai ɗaya ya kashe ɗaya, amma da ya san nahawu, yanzu da ka'idan nahawu ne kadai zai iya kubutar da shi fahimci me ayin yake nufi, ashe annabi daudu shi ya kashe wancan kafiri mai suna jaluta. Amma rashin sanin larabci da nahawu sai ya sa ya fada cikin matsala irin wannan. Shi ya sa ilimin nahawu yana matsayin abu ne mai girma kwarai da gaske, musamman ɗalibin ilimi ya zama ya san wannan ilimin. Dan haka yake cewa fahaman sahihan, in dai ka fahimci alqur'ani fahimta ne ingantacce, ka fahimci alqur'ani fahimta ingantacce, to lalle ka koyi ilimin nahawu. Allazaini, wanda waɗannan ilmuka guda biyu da alqur'ani da hadisi, huma aslu shari'ati al-islamiyya, ai sune asalin shari'ar musulunci ma, sune tubalin musulunci, wa alaihima madaruha, makewayin musulunci ma gaba ɗaya yana koma kan alqur'ani da hadisi din ne. To nan sai yake cewa nisbatuhu, shi wannan ilimi na nahawu ina ne nasabarsa? Ai kowa yana da nasaba, an tambayi sunanka zaka faɗa, ɗan waye? Sai ka ce ɗan wane, babanka ɗan wa, kakanka ɗan wa, wannan shi ake kira nasaba. To shi ilimin nahawu me nasabansa? Ana jingina shi ga ina? Ina ne gidansu? Ina ne familinsu kenan? Ina ne iyayensa? Shine wa huwa minal ulumil arabiyya, shi ilimin nahawu ɗaya ne yana daga cikin ilmuka na ilmomin larabci. Idan ka ce ulumul arabiyya ya tara ilmuka masu yawa, ya tara ilmukan da sun fi 20 a ƙarƙashinsa, da aka ce ulumul arabiyya abu ne mai faɗi, in aka ce arabic ko kuma lughatul arabiyya ko kuma ana karantar da su larabci, larabci ba abu ne ɗaya ba, abu ne mai faɗi. Lughatul arabiyya abu ne mai faɗi, arabic language abu ne mai faɗi, nahawu yana ciki, adab na ciki, saraf na ciki, tarjama yana ciki, akwai abin da ya shafi riwaya, adab din ma in ka shigo bangare bangare ne, akwai adabul arabi, akwai al-adabul jahili, akwai al-adabul afriki, al-adabul umawi, al-adabul abbasi, al-adabul andalusi, al-adabul kaza, al-adabul kaza, suna nan da yawa. Da haka ilmuka da suke karkashin al-ulumul lugha ko kuma ulumul lugha sun tara 20, suna nan da yawan gaske. To nahawu ɗaya ne daga cikin waɗannan ulum na abinda ake kira da ulumul lugha al-arabiyya. Sannan wazi'uhu, wane ne wanda ya kirkiro wannan ilimin nahawu ya zama ilimi mai zaman kanta? An samu maganganu da dama da ra'ayoyi da dama a wurin malamai dangane da wanda ya zama shine farkon wanda za a ce ya kirkiri ilimin. Amma fa anan sai an kula, wadi'uhu a matsayin wanda ya kirkira, ana nufin wanda ya fara ware shi wuri guda a matsayin shi ilimi ne mai zaman kansa, a fara karantar da mutane ilimin. Amma in ba haka ba, tarihin samar da ilimin nahawu tana nan a cikin Laraba tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai dai shi nahawu da yake nan cikin Larabawa kafin zuwan manzon Allah ya kasance yana narke ne a cikin maganganunsu da salon zancensu. Ba a waye shi a ce ga ilimin nahawu ba, amma a irin salon zance da yadda suke magana, to maganan yana tafiya da ka'idoji. Da kana saba ka'idan zaka janyi dariyanka, ai nan wurin ba haka ya kamata kace ba, ai wasali kaza shi ya kamata ya dace a wuri kaza. Dan haka aka samu a zamanin annabi din ne, wani yazo yana karanta alqur'ani ya dau suratu tauba, yace bara'atun minallahi, sai yace wa rasulihi, a bara'atun minallahi wa rasulahu ila alladhina ahadtum minal mushrikina. Yana fadin wannan wani arne ne fa, amma ba larabe ne, ya ji larabce zuciya sai ji a karanta, yace kai me kace yace bara'atun minallahi wa rasulahu, sai yace kai ai kai wannan ba qur'ani kake, amma qur'ani sai yace, sai yace a to ashe manzon naku ma dama shi ma haka yake, kuma kuke bin shi ba ku da hankali, yace kaman ya ta gashi kuwa kai ka fada ai. Sai shako kafirin sai kai shi gaban sayyidina Umar, wannan ya zagi manzon Allah, ya akai sai ta to shi ya jawo fa. Sai namun yace me kace yace bara'atun minallahi wa rasulahu, abun ba zamanin annabi bane, na shafa zamanin sayyidina Umar ne yana khalifa. Sai yace kai ba haka ba ai, wa rasulihi dai, amma kace bara'atun minallahi wa rasulahu fa ma'anansa Allah ya yi barambaran da manzon Allah, ba ruwan shi da annabi sun yi hannun riga, yanzu me ka kwabin kuskuren wasali. Shi yasa shi karantar nahawu kusan wajibi ne za a ce, in dai da shi ne za a fahimci ka, za canja wasali kadai, ka canza ma'anan, shikenan sai a samu matsala. Don haka bara'atun minallahi wa rasulihi, to kaga sun tafi a wasali daya, kaga bara'atun minallahi, kaga min din nan dama ai harfu jarrin ne, to idan harfu jarrin ya zo abinda zai biyo bayansa kasra zai dauka, harfu jarri ne. Dan haka bara'atun minallahi ba za a ce minallahi ko minallahu ba, minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin, to kaga waɗanda Allah barambaran da su kenan a can. To amma da yace wa rasulahu shikenan ya gama bata aya, ashe rashin sanin nahawu ma mutum sai zo karanta alqur'ani, ashe yana fadin kalmomi na kafirci ma bai sani ba. Dan haka lallai dole sai an dawo an koyi ilimin nahawu din. To kaga tun da kenan akwai ilimin nahawu din, amma fi siyaqi kalamihim, a cikin salon maganganunsu suna dabbaka ka'idojin nahawu din, duk da dai ba su ware shi a matsayin ilimi fa'ili marfu'i ataru ana karantarwa a wallafa littafi ba, amma dai abin yana tafiya da salo da ka'idoji ne yadda ake dabbakawa. Dan haka yake cewa amma wanda ya fara tara shi yanzu anan wadi'uhu, wato wanda ya fara dunkula shi ya tattara shi matsayin ilimi mai zaman kanshi, a zauna a karantar da mutane su san ka'idan, to shine ya ambato anan. Ko menene ya kawo wannan din shi ma ya maida shi ilimi mai zaman kanshi a fara karantarwa, shine an wayi gari waɗanda ba Larabawa ba sun fara durowa garurukan Larabawa da zama, sai ya zama tunda sun zo garin Laraba za su rayu, ya zama dole gare su sai sun koyi yaren Larabci din. To wajen koyan tunda bakinsa da yaren da ya taso akai ba shine irin yaren Larabawa ba, babu yadda za a iya koye ta da ka'idojinta yadda ya kamata. Da haka ko zai zo yana magana da ita wani abun sai dai ka kau da kai, amma kai ka san dai ka'idan ba daidai ba ne, za ka karɓi maganan ne don kawai ka fahimci me dai yake nufi kawai. Kaman a ce yanzu in yamuri ya zo rayuwa a arewa, in yana Hausa ya kake ji, kawai kana daura ne kar ka yi dariya, amma dai ka dai fahimci me yake nufi, to aje dai haka. Amma wajen gwara ka'ida da ka'ida kam, inda asalin Bahaushen arewa ne za ka yi dariyansa, sannan ka ɗauki wanda babu raba ya zo garin da yanzu ya ce zai rayu ko zai noma ko wani abu, Bahaushe ko Inyamuri ko Tibi, idan ya ce zai gwada maka yaren yaya, kaga ba zai iya ba, ko zai zaga ya kwaba abun, kai dai za ka dai dariya ka girgiza kai don ka fahimci me yake nufi. To samun ire-iren waɗannan mutane da ba Larabawa ne su ba sun fara shiga garurukan Larabawa suna zama, Larabawa ma suna zuwa wasu garurukan da ba nasu ba suna zama, to sai ya zama kai yanzu nan burane, in an kai ka Kano kana rayuwa akai shekara ɗaya biyu ka zo buranka sai ya girgiza, saboda da ka je yanzu ba Baburawa ba ne a can, ka saba da Hausa, yanzu wannan da ya je Gombe ma ka dai na san za a samu matsala, saboda ka zauna da wasu yaruka daban, ba wanda zai taya ka yin yarenka, to dole ka koma kana yaren su. To za a wagari wasu kalmomi na yarenka ya kwanta, wasu ka'idojin za ka ga ya fara abin nan. Ina imam ne bai fito ba ko? Ran na ko ni workshop ai da aka yi a biyu na yini ɗaya ya je ai. Ina na ibin shi ne shi ma? Yawa na gan su a wurin an yi workshop na limamai da masu wa'azi. To ai liman ya je da na ibin shi. Na wuni ɗaya, to ai akwai wanda ya zo da su, wanda ya hanyar suka zo da program ɗin, ɗan biyu ne amma yana rayuwa a Kano, da ya zo an gama program an gama kaza kafin a raba mana certificate, shine sai aka ce to ya tashi a matsayin shi da ya kawo su, baƙon ya ce sai ka yi jawabi da bura, tunda nan yankinku ne Baburawa, kai musu magana da bura su sake fahimtar saƙon. Da ya tashi ai bai iya yin bura na minti uku ba, yana yi sai ya makale, sai da Hausa aka ce da Larabci ya ce kai a bari babu Kano ta kwace, sai Hausa. To shine irin wannan misalin. To za ka ko akwai ka'idojin an kwace maka, to yanzu za ka ga kaga bura da kake yi a nan, to in ka je cikin ƙauyuka da suke can lungu za ka sun fi ka yin buran, wani buran naka yanzu ya narke, kana kusa da gari kana bakin titi kana kaza kana birni, to za ka ina wasu ka'idojin. Wani buran ma in kai za ka ga in kakanka na nan zai ce kai wai wannan yaren yaushe kawai shigar mana shi ciki, ba a san da shi a yaren ba, ka je ka haɗo wasu abubuwa, to ka'idojin ba zai tafi ba. To irin abin da ya faru da Larabawa kenan, samar da waɗanda ba su ba a cikinsu, sai zama dole wancan zai kwaɓa ka'idan, ya kwaɓa ka'idan, masu tasowa fa za su taso ne kawai da yadda suka ji a kwaɓe kawai, ai dai an fahimce su, to aje haka kawai kaza kaza. Ya za ka zo kana magana da burafa, ana ma ba kana ka fahimta, okay okay, to okay burane okay okay, turanci ka fada. To shine ire-iren waɗannan abubuwan. To sai hukunta an fara samun kwaɓa ka'idojin Larabci cikin Larabawa, shine irin misalin da muka yi a nan zamanin sai na Umar, wani yana karanta Qur'ani bara'atun minallahi wa rasulihi, yace wa rasulahu, to ire-iren waɗannan sun fara faruwa za a fara samun matsaloli kenan to shine aka samar da gyara ya za a yi a gware ilimin nahwu ilimi ce mai ka'ida a zaunar da mutane a fara karantar da su ka'idan shine to dazumin ce an samu ra'ayoyi mabambanta dangane da wane ne ya fara wannan aiki anan yace wal mashhur abin da yafi shahara anna awwala ne ko anna awwalu za a ce na'am anna awwala ba za a ce anna awwalu ba anna kaga awwala shine ismu anna ism anna da inna matsayi daya suke kaga ba za ka ce da kake kiran sallah ashhadu anna muhammadan ko ashhadu anna muhammadun muhammadan saboda anna to shine wal mashhur abin da yafi shahara anna awwala wadi'a li ilmin nahwi lalle farkon wanda ya fara kirkiro ilimin nahwu a matsayin ilimi ne mai zaman kanta daban huwa abul aswad ad-duali shine wani wanda ake kira abul aswad ad-duali shi kuma yayi bi amri amiril mu'minina da umurni da ya samu daga wurin sarkin mu'minai ali ibn abi talib radiyallahu anhuma sarkin mu'minai ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda to adda wannan shi ya fara abul aswad ad-duali shine abin da yafi shahara abul aswad ad-duali yana nan a cikin gwamnatin sayyidina ali malami ne to yayi tafiye-tafiye da dama sai yayi zauna cikin laraba sai ji yanda ake kwaba ka'idan larabci kuma kwaba ka'idojin ya shigo hatta cikin alqur'ani da hadisan annabi to waɗannan abubuwan sai suka jawo lallai yazo ya samu sayyidina ali ya koka mishi ga halin da ake ciki sayyidina ali yace to ya kake gani yace ni ina ganin a bada dama a ware ilimin nahwu ya zama ilimi ne mai zaman kansa a fara karantar da al'umma dan su fahimci alqur'an da hadisi yadda ya kamata in ba haka ba nan gaba za a samu matsala shine sayyidina ali sai ya bashi latifi da umarni daga nan aka kafa makaranta na karantar da waɗannan ilmuka din to shine tarihin faruwan ilimin nahwu to shikenan sai gashi abu ya samu albarka tun daga abul aswad ad-duali har zuwa yau da haka da wuya ka je kasan da ba a karantar da nahwu yau a duniya hukumu shari'u fihi menene hukuncin shari'a game da koyan ilimin nahwu yace wa ta'allumihi fardun koyan ilimin nahwu farilla ne min furudil kifaya daga cikin farillan da wasu suna iya dauke ma wasu da haka ce furudul kifaya wato fardu kifaya farillan da in wani ya tsayu da shi to ya dauke ma wasu yanzu misali muna masallaci in wani ya tashi shigowa wajibi yayi sallama to amma idan yayi sallaman nan amsa sallama zance mafi inganci wajibi ne to sai da ya sallama sai kaf cikin mu ba mutun daya da ya amsa to dukkan mu muna da zunubin kin amsa sallama amma idan mutun daya ya amsa mana fa to ya wakilce mu wannan laifin baya kan mu to yanzu wannan amsa sallama akan mu mu duka anan menene fardu kifaya farilla ne in wani ya dauke mu yanzu muna nan idan magariba yayi sai muka yi sallah ba mu kira sallah ba dukkan mu da muka yi sallah masallacin kaf muna da zunubi a wurin Allah adiyayye na jiran mu mun yi sallah ba kiran sallah mun bar farilla to amma tunda yanzu farilla ne kowa sai ya kira sallah a mutun daya ne zai dauke ma sauran kaga fardu kifaya kenan to ire-iren waɗannan abubuwa su ake kira fardu kifaya a hankali zamu zo mu sa littafi akan usulul fiqh da zamu ga waɗannan abubuwa insha Allah yake cewa to shi ma ilimin nahwu din fardu kifaya ne wasu na dauke ma wasu to wasu na dauke ma wasun ayaya to kaga sai an dozu wannan wani iya zai ce a to shikenan sai ku yi mana ni dama bani da kaso ta nan na farko malamai suka ce a kowane gari wajibi a samu waɗanda za su je su koyo ilimin nahwu in babu wanda ya je ya koyo a haka suke koyon addini suke karatu to duk laifin da aka yi kwaba na karatu yana kan yan garin duka to ya za a yi suka ce sai a samu wasu amintattu sai a tura su su je su koyi ilimin na hauko a zo a koyar da su su koya to idan suka koya su kuma za su zo su karantar da mutanen su ne to ashe kaga a je a koyar dan a karantar da wasu ba su koya su aje ba kar ka ce to kiran sallah ai shikenan yayi a in yayi ai dole kai ma ka zo ayi sallan da kai to ya je ko dole ka zo kai ma ka koya in ba haka ba wato ilimin nahwu ba lalle sai mutun ya tumbatsa a ciki ba fa ba dole sai kai sa kundum ka nitse a nahwu ba in ka nitse ma yana zama bala'i dan ilimin nahwu malamai suka ce yana nan kaman kalmilhi fi ba'ami shi ilimin nahwu kaman gishiri ne a abinci to kaga gishirin yayi yawa abinci matsala ne in babu ko kuma yake dan fa shi ma matsala ne sai ga wani an ce karya ci gishiri wani an ce ka ci da yawa kai me yasa ka ce karka ci gishiri yana da hawan jini kai me yasa ka ce ka ci gishiri da yawa shi kuma yana da low BP shi kuma nashi yayi kasa to ka ci gishirin da yawa kai fa naka ya hauto karka ci gishiri kai da baka da low baka da haifa ka ci tsaka tsakiya to kaga ace in ka ci da yawa kana yawan cin gishiri da yawa hawan jini zai hauka in kana cin abinci ba gishiri low BP to shine haka shi ma na hau ka sami daidai wa daida daidai ruwa daidai tsaki yadda zaka fahimci addinin ka amma ka kuce sai ka kure mata to akwai matsala dan an samu wadanda sun kure mata har yau ba su kai suna ganin sun abin nan ba sai ga mutun ya tumbatsa a nahwu sai ga ba ruwan shi da alqur'ani akwai wanda gashi na abi har yau yana cewa shi ba iya karatun alqur'ani yace ne dawo alqur'ani shafi daya biyu sai zo sai ba iya karatu da zaran ya fara sai fara li'irabi ka san shi nahwu sai gantsiyan shi li'irabi yana sai fara li'irabi to amma wurin nan kai amma fa anan ayin kai akwai matsala to in yaga zai tuhumi Allah to shi sai ya rufe da haka shi kuma in zai karatun sai haka kuma shi li'irabin qur'ani aiki zaka daura wa kanka li'irabi wa qur'ani li'irabi sai dai qur'ani sai dai li'irabi tabiyan da yake amma ba wai ka ce alqur'ani zaka yi masa yadda kake so ba li'irabin alqur'ani na malamai sun rubuta li'irabul qur'an suna nan da yawa ma ka dauka ka hada wannan sai ga wancan wurin ya ce kaza dai wannan kuma ya ce shi kuma kaza ya ce to kaga ashe abu ne abun nan da haka daidai ruwa daidai tsaki yadda zaka fahimci addinin ka ake bukatan ka san ilimin nahwu din dan haka da ake maganan cewa a kowane gari a samu wadanda sun san nahwu wato a malamai da dama an samu malaman da fa basu goge a nahwu cancan din ba daga zaga sun yi litattafai a duniya amma da zaka je su a ilimin nahwu to basu goge ba tana hatta malamai da suke rayuwa yau zaga malami ya shahara amma bangaren nahwu bai goge ba amma me ake nufi kai malami ka taso ka iya ilimi kaza ka iya kaza baka iya ilimin nahwu ba to ka rika yin taka tsantsan duk wani aya ko wani hadisi da zaka yi kokarin fassara ko dubawa to kar ka yi saurgin ke hukunci ka je wurin masana na hau sai su nuna maka su an karanta kai me ake nufi da kaza yaya wurin nan zai zama kaza in baka ba kai saurin shishige to zaka zo kai ta kwaba yanayin rashin sanin na hau ka shahara da malanta kana fatawa ta ji ka banko wani fatawa da ya saba ma abin da duniyar musulunci take kai kuma ana ganin girman ka in an ce mai hujja sai ka jawo wancan hadisi in an bi ka'idan nahwu ashe hadisin ma yana maka raddi ne kai baka sani ba saboda baka san ka'idan ba da haka sanin ka'idoji na abin da ya shafi ilimin nahwu yana da muhimmanci sosai da haka ire-iren ilimin nahwu ake kira ulumul ala musamman ga mutum mai da'awa mai wa'azi baka san nan gaba ya zaka zo kaza ba to wannan ilimin zai taimake ka sosai in baka ba za a zo a waye gare kana malanta ma akwai inda in ka je kana tsoron ka yi magana saboda zaka kwaba ka'idan zaka gwara ka'idan da ka je sai ga ina ana jinka kaza an kai ka cikin Laraba ta ga kagagar magana kaje aikin haji a ce wani murakanin sayan jallabiya kai mun umma fa kawai burgane a gida to sai kaga ina akwai matsala to kaga sai ai kokari dan haka ilimin nahwu ilimi ce wacce take fardu kifaya wa rubama so tarima tu'inu ilimin nahwu tana taimakawa tu'inu ta'allumihi koyan ilimin nahwu tana taimakawa ala wahidin ga mutun daya fasada wa rubama tu'ayyanu ne fa wa rubama so tarima kai tu'ayyinu ilimin nahwu tana ayyana ta'allumihi koyan sa me ta'ayyuni yadda muka karanta a cikin wannan littafi na akhdari fardu aini to shine to ayyinu so tari ma ilimin nahwu tana ayyana ta zama dole ne akan kowa da kowa ala wahidin akan wani kenan akwai wanda koyan ilimin nahwu tana zama wajibi dole ne akan sa fasara fardu aini alai sai zama shi kam akan shi farilla ne dolen dole to an waye gari a garin ku kai ne malami an waye gari a garin ku kai ne limami a garin ku kai ne mai bada fatawa to ana maganan koyan ilimin nahwu ya farlanta kan wada kai kanka wa zaka fara kallo kanka zaka kalla ai kenan kai wajibi ka je ka koya dan me marji'in addinin al'umman yankin ka akan ka yake to dole ka je ka koya fa dan kar ka ke yi wa nasi mummunan fahimta ka zo kana ba su gurbataccen fatawa to kaga kenan ashe farlancin koyan nahwu ya dawo gare ka kenan to shine abin da yake nufi anan to za mu tsaya anan a karatu sati na gaban Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga farkon littafin ajrumiya insha Allah amma sati mai zuwa din ran Laraba za mu yi ka sai zuwa muna gosulo na exam a makaranta sai na rika tantan kwanaki